وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيو كان وتا biyar ga watan Rajab shekara ta 1435 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, wanda shine ya dace da 4 ga watan 5 shekara ta 2014 a lissafin Turawa. Muna darasi na 34 a cikin wannan littafi mai albarka na Ahkamul Janaiz na Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Ihya'u Sunna a cikin birnin Kano, a kofar Nasarawa a cikin birnin Kano. Da yau da ikon Allah da taimakon sa tabaraka wa ta'ala, zamu tashi a gabar magana ta 12 shine hamlul janazati wattiba'uha, daukan gawa da kuma raka gawa, hukuncin da yake rataye akan daukan gawa da kuma rakata. Allah ya sa mu cika da imani. Mala yace wajibu hamlul janazati wattiba'uha wa zalika min haqqil mayyit almuslimi 'ala almuslimin wa fi zalika ahadithun azkur ithnain minha wajibin. Ya al'umma muslimi, wajibi ne, dole ne idan mutum ya mutu a dauki jana'izarsa, ma'ana a dauki gawarsa, sannan wajibi ne a bita a rakata. Wadhalika min haqqil mayyitil muslim, yana daga cikin haƙƙin mutum musulmi da ya mutu akan ƴan uwansa a yi masa wannan abubuwan guda biyu. An ce haƙƙin mutum musulmi, kaga ba sai danginka ba, ba sai dan garinku ba, ba sai dan jam'iyyarka ba, ba sai dan ƙungiyarka ba. In dai musulmi ne, yana da haƙƙi akan dan uwansa a lokacin da ya mutu ya dauki jana'izarsa, gawarsa, sannan kuma ya raka shi. Duk abin da aka ce haƙƙinka ne akan dan uwanka, idan bai yi maka ba zai biya ka. A fahimci wannan da kyau. Kar a dauka cewa wai alfarma ce ake yi wa matattu a dauke su ko a raka gawarsu, wai alfarma ake musu. A haƙƙin su ne, kamar yadda kai ma mai daukan kuma haƙƙinka ne a yi maka. Dama al-insan imma hamil wa imma mahmul, ko dai wanda yake dauka ne ko wanda za a dauka. Mun dauke wasu da yawa, kuma mu ma wata ran za a dauke mu ko. Wa kullu ibn unsa wa in tala salamatuhu yawman ala alati alhadba'a mahmulu, kowane mutum ibn unsa wa in tala salamatuhu, ko mun nisan kwanansa ko mun lafiya, din lafiyar da Ubangiji Allah ya bashi ko. To wallahi wata rana sai an dauke shi a makara, lalle wata rana sai an dauke shi a makara, ana kai shi za a binne shi. To akwai hadisai akan wannan bayani. Hadisi na farko, qauluhu sallallahu alaihi wa sallama haqqul muslimi ala almuslimi wa fi riwayatin yajibu lil muslimi ala akhihi, haqqin musulmi ne akan dan uwansa musulmi, a wata riwaya wajibi ne akan musulmi. Na farko shine khamsun, abubuwa guda biyar. Na farko raddu salam, mayar da sallama. Idan dan uwanka musulmi yace da kai assalamu alaikum, wajibi ne, dole ne, haƙƙin sa ne akan ka ka ce masa wa alaikumus salam. Na biyu wa iyadatul marid, gaida mara lafiya. Yayin da dan uwanka musulmi ba shi da lafiya, yana da haƙƙi akan ka je ka gaishe shi, ba sai wai in kasuwa ku ɗaya ba ba sai yin ajin kudi a makaranta ba, ba sai yin ango kudi ba, indai musulmi ne, indai bai da lafiya, to yana da haki ga dan uwansa ya gaishe shi. Wattiba'ul janaiz shine mahallin shahid, raka gawa binta shi ma haki ne. Wa ijabatu da'wa amsa walima, idan dan uwanka yayi walima ya dafa abinci ya kira ka ya ce wane ina gayyatarka, dole sai ka je, dole ba wai naga dama da je naga dama ba zan je ba, dole ne. Wa tashmitul atifi na biyar shine tashmitul atif, gaida mai atishawa, in dan uwanka yayi atishawa ka ce to sai ka ce da shi yarhamukallah, amma da sharadin in yace me, in yayi wa Allah godiya kai kuma kai mai addu'a, in bai yi wa Allah godiya ba ka rabu da shi ko guda 300 yayi ka kace masa komai, ka rabu da shi. Fahimtum? Kai wannan hadisi akhrajahu al-Bukhari wa siyaqu lahu wa Muslim, Buhari ya ruwaito shi da Muslim bi riwayati thaniya wa Ibn Majah, da Muslim ya ruwaito shi riwaya ta biyu, Ibn Majah ma ya ruwaito, wa Ibn al-Jarud wa Ahmad wa qala fi riwayati lahu sitt, a riwayar Ahmad yace haqqul muslimi ala al-muslimi sittun, anan gura haqqul muslimi ala al-muslimi khamsun, wa zada to menene na shida din a riwayar Imam Ahmad, wa idza stansahaka fansah lahu, idan dan uwanka mu'mini ko musulmi ya nemi kai masa nasiha to kai masa, ko kuma idan dan uwanka musulmi ya nemi ka sauƙaƙa masa to ka sauƙaƙa masa, ko a karkar kasuwanci ko na makamancin wannan ko mu'amala. Wa fi riwayatin li muslimin, a wata riwaya ta muslim aidan kuma du akhrajuhu kulluhum min hadith abi huraira, haka yazo a wata riwaya din ta muslim, wa hiya riwaya kai afwan li muslim, wata riwaya ce ta muslim cewa idan yayi maka yayi maka mai nasiha kai masa, kamar da suka fitar shi daga riwayar abi huraira. Wa fil babi an al bara ibn azib, bara ibn azib ya ruwaito a cikin wannan babi inda shaykhaini a wajen bukhari da muslim wa ghairihi ma da wannan su. Jama'a mu koma kan hadisin nan karo na biyu, mu duba shi duba na basira. Na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude mana cewa haƙƙin dan uwanka akan dan uwanka, ma'ana haƙƙin dan uwanka akan dan uwanka, haƙƙin musulmi akan musulmi, ya faɗe su. Na farko a juya da sallama, me juya da sallama, assalamu alaikum, sai ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh, wannan kamiyar masa sallama kenan. Saboda duk wanda ya ce ma assalamu alaikum fa addu'a ya ma cewa ya amincin Allah ya tabbata a gare ku, kuma kawai sai kai shiru, sai ka ce kai ma amincin Allah ya tabbata a gare ka ko a gare ku da rahamarsa da gafararsa, wa maghfiratuhuma, a wata riwaya. To wannan haƙƙi ne ya jama'a, ba daidai bane abinda mutane suke na gargajiya. Mutum yazo ya ce assalamu alaikum sai ya ce barka dai, ko mutum ya ce assalamu alaikum a ce yawwa subhanallah, an gama wannan yayin tintinin eh an daina. Yanzu yara kanana ma suna bal ma sai suna sallama, wallahi kananan yara, kanana qabla al-bulugh wa qabla at-tamyiz ma, kuma ka zuba ido gani saboda sunna ta ratsa mutane, ko ba ka bane? Alhamdulillah rabbil alamin. Kada wani a zo ai mai sallama ya ce yawwa, ka ba yake ce ba maguje abi ba, sai ka ce wa alaikumus salam, wannan haka ake. Sannan kuma kai kada ka zo wurin mutane ba kai musu sallama ba, akwai wanda shi kuma ya zo tare da tace jama'a barkanku dai, a'a an daina wannan, jama'a barkanku dai, a'a jama'a assalamu alaikum, sai ka ce assalamu alaikum barkanku dai amma, kaga jama'ata bainal husnayaini, ka hada a tsakanin kyawun abubuwa guda biyu, ga sunna ga al'ada, ko ba ka bane? Al'ada ka barfiya mai kyau, amma ka ce sannunku barkanku dai, barkanku da yamma, barkanku da asuba, in dai baka ce assalamu alaikum ba, to waɗannan kalmomin la taqumu maqama taslim, ba sa zama a matsayin sallama. Don Allah mu gyara, don Allah mu gyara. Kuma wani kuma zai zo ma la barkan ku dai din la assalamu alaikum, bai zai komai ba, yana zuwa yana neman wani gida an mai kwatance, yana zuwa bi sai tsaya sai sauki gilas. Gida Alhaji wani muke nema, wani ya taba zuwa yayi wa mutane irin wannan, assalamu alaikum, bai bi sallama ba kai, bai kuma ce assalamu alaikum, bai ce komai ba, yana shi mota ce gida Alhaji wani muke nema. Sai wani ya ce a ba mu san gidansa ba, sai dai mun san gidan assalamu alaikum. Kawai sai jikinsa ya bashi ya ce ku yi hakuri don Allah, assalamu alaikum. kaga wa'azi cikin sauki, ba mu san gidansa ba amma mun san gidan assalamu alaikum. Wannan abu ne mai kyau, so da Allah mu gyara wannan al'ada ko dan amfanin karatu aiki da shi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ko assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ko assalamu alaikum suke wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh wa maghfiratuh. Duk wannan ya halaka. Amma fa ko iya wanda yafi yawa, iya wanda yafi lada. Assalamu alaikum kace wa alaikum salam yayi. Assalamu alaikum kace wa alaikum salam wa rahmatullah ya fulada. Assalamu alaikum kace wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh ya fulada. Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh wa maghfiratuh ya fulada. Insha Allah. So kada a manta duka sunnoni ne na Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya zama wajibi mu yi kokari muke dabbaka su a rayuwar mu na yau da gobe, dan shine amfanin bin sunna din. Amma a ce mallan al'umma musulmi ne da sallama da gaisuwa ba su iya rayuwar sunna Annabi ba, ai abin bai ba, wannan gabar magana kenan. Sannan gaida marasa lafiya, akwai wata dabi'a da mutanen mu suke da shi, idan mutun ya je asibiti gaida marasa lafiya directly sai ya tafi ya wuce wurin dan uwansa da yake kwance, zai tarar da ɗakin marasa lafiya mutum 40-50 a kwance, iya gado iya ganinka. Amma tunda ba wurin ba ƴan uwansa bane ba na jini, to ba zai kula su ba, yaf 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 zai wuce, ba zai tsaya ko ina ba sai ya je wurin ɗan uwansa. Da ya je ya gaishe shi ya masa ihsanin da zai masa, sai ya sake dawa, ba zai iya buɗe baki daidai da makocinsa da suke kwance a wurin ya ce masa ina kwana, ya gajiya ya jiki ba. To shi ma wannan ba daidai ba ne. Idan ka je gaida marasa lafiya, ka je ka gaida dan uwanka. Idan ka gaida dan uwanka in zaka fito, ka bi dai alal aqalli dakin, in ba mu ce ma ka bi asibitin ba, to alal aqalli dai dakin su samu wannan falala ta kaje ka gaishe su, ka musu addu'a, Allah ya muku albarka, Allah ya ba ku lafiya, Allah ya ba da hakuri, Allah ya warkar da ku, sannunku sannunku jama'a sannunku, yaya mai jiki, Allah ya ba da lafiya, kai sannu fa. Haka ya kamata mu rinka yi da mazan mu da matan mu. Ina fata ana fahimta. Amma za ka mutum idan shi dan gata ne ko yana da dangi, in ya rashin lafiya za a zo a yi ta gosulo ana haduwa a gindin gadansa, har gida ake haduwa ana yi. Amma wallahi za a zo a hadu amma ba za a gaida makoci ba. So wannan ba daidai bane, ya kamata mu gyara. Sannan su kansu majinyata, wani wanda zai zo kwanta, shi Allah ya hore masa, yana da dan hali, yana da gata, an kawo mai abinci da safe da zai iya cinya duka ba, an kawo mai na rana bai iya cinya duka, an kawo masa na yamma, haka zai ta tara shi, mai kun ya dauka ya ba makocinsa da zai bayar ba, sai dai a tattara a zuba dustbin a je a zubar, saboda shi dan gata ne. Wani ma idan ya zo ma za a zo a zuba masa da kayan shaye-shaye exotic ne, five alive ne, wacece-wacece, menene menene, duk a zo a jejjera masa a fridge ɗinsa, katan-katan na ruwa ya zuba a ƙarƙashin gadansa, makocinsa kuma yana maliji da fiye wata, ya yi ya sha ya sha, ba zai iya taimakon ƙwaya ɗaya roba ɗaya na ruwan sha ya ba ɗan uwansa ba. Duk wannan ba addini ba ne. Ya kamata mu yi ƙoƙari mu zama masu tausayi. Kai da kake gadon rashin lafiya kana dab da mutuwa, insha Allah tabaraka wa ta'ala, ai kaga kai kamata kai aiki mai kyau ko? Amma mutum yana kwance ba ya da lafiya kuma marwaci, wannan ba daidai ba ne ba. Wani ya zo wurin da yake daidai inda yake fankar da take yake ba ta, aka kama sabuwar fanka aka kafa masa. Wannan masu dan abun nan kenan, aka sa masa sabuwar fanka, aka sa mai talabishin din ma ba ta yi sosai, aka kawo masa aka damɓara masa. Kai malam mutanenmu suna ɓarna fa a wajen rashin lafiyar nan. Ko da yake ba a ce barna kai tsaye ba, amma dai abun akwai wuce gona da iri. Wallahi akwai mutumin da bashi da lafiya ko ya hakuri ribar kafa ce bai da lafiya aka kai shi asibiti aka kwantar da shi insha Allah da aka kwantar da shi sai aka taho mai da television din sa daga gida da kasassuka na wasan kwaikwayo da na kallo da na fimafimai for entertainment a dauke masa kewa wai yana kwance fa bai da lafiya niki niki akan gadan rashin lafiyar nan amma wallahi in ga maka mutumin nan idan sa uru a jikin television din nan yana kallanta yayi kallo akwai wanda kida ake zuba masa a memory a sa masa a kawo a sa masa a kunnan sa duk wanda yake zuwa gaida marasa lafiya a asibitoci zai ga ikon Allah zai ga mamaki ko ba kuma ne ba to in dan abinci ne aka kawo wannan ba laifi abin shi aka kawo ba laifi wani abu na gata aka yi masa ba laifi amma yanzu tsakani da Allah mutum yana kwance ko ya tashi ko ba zai tashi ba fisabilillah idan sa kawo masa kasuka na kifimafimai da wasan kwaikwayo yana kallo akwai akaliya cikin wannan abu akwai hankali wannan ba daidai bane kuskure ne ku bugawa ku rakata idan an yi mutuwa a unguwar ku raka ko da baka san mutumin ba jama'a Allah ya kawo mu lokacin da mutane kuna jiko wato wai yanzu mutuwar ma sai in ka san mutum da za a yi mutuwa a unguwar ku idan baka san mutumin ba ko zuwa ta'aziyya ba za ka yi ba wannan ita ce dabi'ar mu abinda muke rayuwa akai kenan sai dai Allah iyafe mana baka ji a ranka ma cewa an yi mutuwa tambaya ma wani bai zai yi ba tunda dai bai san shi ba ko mai gidan bai san shi ba ko an yi magana ni na ga an yi mutuwa cewa wallahi wani mutum ne can ya mutu wani mutum ne can ya mutu kaji ba wani mutum ne can ya mutu kuma dan uwanka musulmi ne fa wanda annabi ya ce yana da haƙƙi akan ka to haka kai ma za a yi ma idan ka mutu wani bai san ka ba sai ya ce wani ne can ya mutu so dan Allah a anguwa idan an yi mutuwa mun san mutumin nan ko ba mu san mutumin nan ba don Allah mu je mu yi musu ta'aziyya dan suna da haƙƙin mu je musu wannan shine kuma haƙƙin ƴan uwantaka din sannan mu bugawa me bin gawa zamu zo mu yi bayani akan nau'in bin gawa kala biyu ne nan gaba zamu yi bayani wa ijabatu da'wa amsa walima imamu shaukani cikin littafin sunnayl al-awtar ya yi bayani dangane da walima babi guda yayi da hukunce hukuncen da malamai suka fitar dangane da halattar walima cewa idan wani yayi walima ya gayyace ka to dole ne ka ji dole ka duba in uwantaka mala uquwal islamiyya mala idan ba za ka je ba ka nemi uzuri buga waya ka ce don Allah wani gayyan nan da kai mun ba zan samu zuwa ba saboda na yi tafiya ba zan samu zuwa ba saboda ba ni da lafiya ba zan samu zuwa ba ina da makaranta ko ina da karatu da Allah ayi mun afuwa sai ya ce na maka shikenan amma mutum a gayyace shi walima ya ƙi ya ji wannan ba musulunci ba ne sannan kuma akwai ƴan gayye soɗi yawwa gayye soɗi karelu da yake biya kwami ba a gayyace ki ba ko ba a gayyace ka ba mutum daga jin walima wai wani wai kullun yawo yake wai da cokalinsa wai aljihu eh ba ready kenan sunan wani batir da ya ji ana gayyar walima shi kenan da cokalinsa akwai matan da ko in dai sun ji an kira walima ko mijinsu ya ba su dama ko bai ba su dama ba ko danginsu ne ko ba danginsu ba ko an gayyace su ko ba gayyace su ba insha Allah sai sun ji ga satar tsiya da ake yi a wurin walima musamman da ta mata yawwa so da Allah ya kamata mu gyara irin wannan dabi'u a sunna in ba gayyace ka bai kamata ka je ba idan ku ka je to sai ka nemi izinin wanda ya gayyar annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana an gayyace shi walima zai tafi sai wasu sahabbai suka bi shi ko wani ya bi shi a cikin sahabbai da aka zo daidai zai shiga wurin sai ya kira wanda ya gayyace ya ce to ni ka kira ni walima amma wa inna hadha tabi'ani ga wannan ya biyo ni shin ya iya shiga sai wanda ya gayyace shi din ya ce eh bismillah ya shiga ka duba manzon Allah kansa aka gayyace shi walima zai shiga da wani ai shigan ai ka iya cewa garanti ne ya iya shiga da kowa amma sai da ina mai izini to ina wanda za ka gayyace shi walima zai cika mota da abokanan su tafi ku je ku cuci mutane an gayyace mutane 30 kun je kun kaje kai kadai aka gayyata kaje ka gayyace mutum 5 wancan ya je ya gayyace mutum 3 an zo abincin bai isa ba kaga ai kun cuci mutane ko ba ga bane ba saboda ba sa lissafi da ku ba to duk wanda ga yace shi walima to lalle ya nemi izini kafin ya je in ba haka ba kuma kar ma ka je sannan dan uwanka idan ya yi atishawa to ka ce masa yarhamukallah amma malamai sun faɗa kamar yadda ya zo a cikin hadisi sahihi cewa sai in ya ce alhamdulillah sunna ya ku jama'a in mutum ya atishawa ya ce alhamdulillah kada ya shiru yayi wa Allah godiya saboda wai ya fitar da wani abu ne wanda ya kamata i godiya wa Allah saboda wannan. To idan ya fada shi kuma sai wanda zai gaishe shi din ya ce yahdikumullah ayarhamukallah kai ko shi wanda zai gaishe ka sai ce rahamukallah kai kuma sai ka dade mayar masa ansa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kenan mai yin atishawa yana da abu guda biyu da zai yi. Na farko idan ya atishawa to sai ce alhamdulillah. Idan makocinsa ya ce masa yarhamukallah to shi kuma sai ya faɗi abu nabi ya ce yahdikumullah wa yuslihu balakum. Abin da annabi ya faɗa kenan, Allah ya shiryar da ku ya gyara muku ayyukanku. Shi kuma cewa yarhamukallah, Allah ya maka rahama, ya maka addu'a, kai masa addu'a. Kaga wannan duka in uwantaka ce ta me ta musulunci. To amma a ka'ida kamar yadda muka karanta, idan mutum ya ci shawa har ya kai sau uku to a kyale shukur, ya buga ɗaya kai masa yarhamukallah, ya daɗa buga wata yayi hamdala kai yayi na uku, to daga nan kuma shikenan sai ka ce to sai kai shiru. idan ya buƙaci a taimaka masa sai ka ce tafi asibiti idan mura ta kama ka. Ina fatan kana fahimta. Sannan ya kamata mutane su yi karatu su sani idan sun yi atishawa ya kamata su faɗi wani abu. Wallahi za ga mutum mallam kamar da hankalinsa da girmansa da matsayinsa yayi ta yin atishawa amma ba zai iya faɗa baya addu'an nan. Baya yi mutum ya ci amma ba zai addu'a ba. To ɗan boko ne ma masu abu nan sai mutum ya ci ya sai excuse me. Wallahi talak aka na ga wani mutum babban mutum na ce ka Allahu akbar Allah ya raba mu da bokon da ba addini a ciki ya zama bokon banza. Allah shirme in gaya maka atishawa fa zai ka duba musulmi kaga shi ne amfanin zuwa makaranta. Ka rinka sau Allah alƙalla inda a ce yana sauraron malamai in yayi atishawa na ce alhamdulillah ya fi tsafta. Amma wai yanzu ka duba ya bar na manzon Allah ya ɗauki na bature. Wai excuse me wala yi sai excuse you yana baka haƙuri kai da Allah ya haƙuri ya ɗan takura ma ya yi disturbing ɗinka ko da yake shi bature ya sa ko tusa ma ya sai ce excuse me. aka wannan kuma yace su ai ba wani abu bane ba sai mutum in zai tusa sai ce excuse me please sai kai wala wato shi za mallam idan Allah ya maka ni'ima da musulunci ka gode wa Allah mallam. So wannan wani excuse me babu kawai in ka buga atishawa alhamdulillah kuma ana so mutum ya rufe bakin shi yana da kyau. Sannan mutanen mu kuma ka san gasu yadda suke sai dai hakuri mutum ya zo zai atishawa sai ya jika ku gaba ɗaya ku da kuke mutane gauru duk ya fesa muku ba abin da ya dame shi. Amma wanda ya san me yake zagaya sun kuya kansa to da Allah mu kula da waɗannan adab ake ce da su adab laduba na sanin ya kamata. Excuse me mafi hina fil islam mafi yayi na kun fahimci wannan. To sannan asani hadisi nabi manzo Allah yana cewa udul marida wattabi'ul janaiz ku gaida maran lafiya wattabi'ul janaiz ku raka janaiza idan an yi mutuwa ku raka gawa tuzakkirukumul akhirah raka gawan nan zai tunatar da ku lahira. Haka hadisin ibnu abi shayba ya rawaito shi fil musannaf wal bukhari fil adab al mufrad wa ibn ibban fi sahihi wat tayalisi wa ahmad wal baghawi fi sharh al sunna min hadisi abi sa'id al khudri da sun rawaito shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kun ga wannan qalin da muka samu annabi ya ce ku gaida marasa lafiya ku sani cewa gaida marasa lafiya abu ne mai kyau. Don Allah ka yi kokari alhaji ka yi kokari ya kai bawan Allah a rayuwarka ka ware wani lokaci a wata sau ɗaya sau biyu ne ka rinka ɗaukan iyalanka kuna shiga asibiti don ku gaida marasa lafiya ko da ba ku san su ba. Wannan abin yana da daɗi amma yana da wahala. Ka ɗauki iyalanka a mota matanka da 'ya'yanka ku shiga asibiti don ka koya wa matanka addini don ka koya wa matanka bin sunna don ka koya wa 'ya'yanka addini da bin sunna. ku ce ka ce da su ku zo mu je asibiti wa za a ga ni zamu je mu ga da marasa lafiya ne suwa sai sai ka ce ƴan uwan mu musulmi kaga ka koya musu cewa sun san cewa dangin su ne duk wanda yake musulmi yake kwance dan uwan su ne to ko bayan ka kwanta iyalin ka za su ci gaba da wannan kana da sadaka jariya wallahi akwai mutumin da na sani ina yi masa addu'a kullun tsakanina da Allah in na tuno shi yana ne yana raye bai mutu ba insha Allah yana da wadata dai zai gurgudu wani lokacin haka kurin zai sa iyalansa tun karfe 3 kamar a wata sau 1 ko sau 2 su tashi su dafa shinkafa kamar buhu 1 ko rabin buhu yana da kulolin sa da ya siya dama a gidan shi ya sa ayi abinci sai nama wadatacce kayan miya wadatacce a dafa kin da kasan biki za a yi a gidan shi a dafa a cika kulolin nan da asuba yana idar da sallah bayan yayi zikiri zai zo ya tattara ƴaƴansa ya zuba su a mota ce a dauko wannan kulolin baba ina za a je lafiya ba zai tsaya ko ina ba sai asibiti da wannan abincin da ya dafa da shi marasa lafiya asibiti za su karya kafin ya je gari ya waye yakan je wannan asibitin Murtala ko asibitin Nasarawa ko asibitin ina ne haka sai ya je da shi da su suna daukan plate na roba zai siya da cokali a baka abincin a bar maka plate din kula biyu kula uku tafka shi da kansa da babbar rigar sai sun koya yana zuba ƴaƴansa suna bin gado bayan ya raba musu kuma zai bi da yaran nasu suna biye da shi a baya yana cewa ya kuka ji to Allah ya baku lafiya kowa ya duba sai ya ga ba dangin sa bane ba dan uwan sa bane wallahi na san mutumin nan almajiri ne yana nan kuma tsakani da Allah yake wannan abu me zai hana mu yi wannan yanzu wannan kana tsammanin idan Allah ya waiwace shi ba sai ba shi rahama ba insha Allah malam abu ne mai kyau abu ne mai dadi to wani lokacin kuma in yana da dama sai ya canja 500 da yawa duk wanda aka bashi abinci sai a hade mai da ajar mai da 500 kaga bai dauki nauyin su gaba ɗaya ba amma ya faranta musu ana so ka faranta wa mara lafiya so wannan abu ne mai kyau shabab samari matasa ku rinka yin kungiyoyi da za ku rinka shiga asibitoci kuna taimakawa marasa lafiya a satin nan da ya wuce wani babban asibiti a garin nan dan uwa ya bugo mu waya ce da sassafe yace wallahi sai ga motoci na wadanda ba musulmi ba malam mota a cike da abinci malam sun shiga asibitin nan gado suke bi su raba musu abinci sannan kuma su ba su kudi wadanda ba musulmi ba duk asibitin nan za su bi shi da wanda ba musulmi ba kuma ba wai ƴan uwansu kare suke bawa ba kowa suke bawa sannan idan sun gama bayarwa daki sai su tambayi ma'aikatan asibitin su ce wane ne aka rubuta mai magani ya kasa biya sai a zo a ce gashi nan sai su biya mai wallahi ni ina da labari na sani akwai lokacin da muke zuwa asibitoci ziyara irin wannan ana raba musu mu ba abincin ma ake bayarwa ba dan lemo da ayaba dai haka dai ake bin gado ana ba su karka ga yadda abun ne yake da tasiri yake da amfani amma ina gaya maka akwai wanda muka tarar wallahi malam an mai da shi ya zama kirista saboda tsabar taimakon da yake samu daga gurin kirista musulmi ne malam an yi jinyarsa ƴan uwansa duk sun gaji da shi su kuma suka yi taking opportunity suka samu dama suka yi amfani da ita aka tambaye shi mai matsalolinsa aka bashi ya fada aka bashi kudi aka ce bayan nan fa ya fada aka bashi kudi aka yi ta mai magani aka masa aiki mutumin nan ya abin nan suka ce to me ye aikinka me sana'arka ya ce shi gaskiya ba da sana'a suka ce to zaka zama kirista idan zaka zama za mu baka aiki za mu maka aure za mu baka gida za mu maka la wallahi ya ce kwarai kuwa riddayi ya zama kafiri ya koma cikinsu suka yi masa abin da za su masa kuna tsammanin Allah bai zai kama ku da wannan abin da kuka bar dan uwanku ya bar musulunci to haka ake abubuwan nan suna faruwa da yawa a iya samun maguzawa wadanda ba musulmi ba a wurare da dama ba a shiga ana musu wa'azi samarin birni kowa ya zauna sai dai ya saka riga ya kare hula ba ruwan sa ya saka kayan sa ya hawo mota ya zagaye gari a sha iska an samu hotel lantarki a gari ai ta zagayawa ana fafa ƴan mata ai ta harka shikenan ga mabukata nan na rantsi da Allah maguza wanda suke jihar Kano ba za su isa ba kuma maguzawa Hausawa suna magana Hausa sun ma fi ka iya Hausa amma ba su san musulunci ba nan mun zo mun hadu wani ya iya wani bai iya ba kowane malami idan ya zo ya samu gindin zama shi a birni zai zauna ya sha iska ya hau mota mai tsada ya auri manya-manyan mata ya je ya abubuwan da zai gina gida komai harka gwamnati da su ake a fafata idan an zo nan a tsaye da mutane su ne za su wuce shikenan abin da ake sha'awa ga mutane a cikin ƙauye nan suna da buƙatar a taimaka musu ko an ce kowa shikenan in yayi karatu din sai dai zai zauna a birni shi ma ya zama malamin birni a fita ƙauye a je a yi da'awa wannan magana ina faɗanta a kaina ni da nake magana yawwa ya kamata mu fita mu rinka ɗaukan ɗalibanmu muna fita muna zuwa muna isar da saƙo muna faɗin wannan magana ko Allah zai isar da ita wani kunne da zai je yayi aiki da wannan daidai gwargwado amma wallahi muna da rauni ita ce gaskiyar magana kai malam duba fa musulunci fa duk Afirka fa baya Kano amma yanzu ya kamata a ce akwai sauran maguzawa a jihar Kano fi sabilillahi to akwai inda wallahi baka isa ma ka shiga ba kuma ƴan nan jihar ne wata ran kuma wani zai fito a cikin su ya nemi gwamna wallahi ina zuwa ake ana diban su ai ba san boko ba su karatu ba komai a je a dauke su a shigar da su birane ga garurrukan can da ake kai su ana kai su makarantu su je su yi tun daga primary su yi secondary a ba su jami'a su yi su samu matsayi a gwamnati su ma su fito su ma ƴan gari ne su ma ƴan jiha ne kuma suna da indigent ka isa ka hana su ne tun da baka je kai musu wa'azi ba ka isa ka hana su so wallahi malam ina gaya muku akwai rauni tirela za ka ana shiga da shi ta magani da kayayyaki da kayan abinci da taliya da shinkafa katan-katan da wannan buhu-buhu da sauransu amma mu in mun tashi namu wa'azin sai dai mu tattara tsummokara a zo ai ta wa'azi a masallaci jama'a taimaka sai mutum ya je ɗemo tsohuwar rigarsa shekarar ta bakwai da ɗinkawa ya sa ta guga kawai ya kashe ta ta yi datti don wulaƙanci ma ba zai wanke ta ba na rantsi da Allah da dattinta zai kawo wannan I had an experience ina da experience da gogewa akan wannan abin da ya gwargwado wallahi sau da za a je a nemi taimako a ce jama'a taimaka za a kai wa maguzawa taimako ya mutum ya je ya samo rigarsa ta bacci mai datti mai yawun bacci ko rigarsa mai shegen datti da ɗoyi ya wanke ta ma wai Allah zai ba wa ya wanke ta idan ta manta rare ya kawo masallaci bai ba aka zai ta kuku ta ya kawo ma ba dai kun ce a ba da kyautar riguna ba to zaka sha mamaki wata rigar in an bude ta sai dai kai haka ka rufe bakinka Allah da haka zamu ci gaba da haka zamu yi wa addinin Allah aiki ka je ga inda mutane suke fitar da kudade suke aiki don su ciyar da manufarsu so wallahi musulmi wajibi ne mu tsaya mu taimaki waɗanda ba musulmi ba mu isan musu kalma ni ina ganin taimako ne wanda ba musulmi ba ka taimake shi ka isan masa da kalmar la ilaha illallah amma ya kamata ku sani kalmar la ilaha illallah wannan yanzu fa tana shiga ne tana karbuwa in an saki kuɗi dole masu kuɗi ku ba da kuɗi kuma abin dole ne a division of labor dama kai malami mai wa'azi baka da kuɗi ko to ka amma ka iya wa'azi to ba da lokacinka kai kuma saurayi mata matashi kai ma wala Allah baka da kudin ko baka da ilimi to ba da damar ka kai rakiya mai kudi sai ka bada kudi sai masu ilimi su je su yi wa'azi su raba abinci su raba kudi su ciyar da mabukata yanzu idan an yi wa'azin wallahi karba suke ba ma gure zaka je kana mai wa'azi sai ce malam zan musulunta amma fa sai an min alƙawarin buhun taki biyu da manar bana za a ban buhun taki biyu a rubuta zan yadda zan karba zan yi wanka haka suke faɗa zan yi wanka mana zai shiga musulunci to ya ka gani buhun taki biyu ka tsaya ka yi tunani masallacin unguwar ku za su iya tara ma kuɗin buhun taki biyu ba wanda zai baka saboda sun saba ana zuwa a basu a gina musu tafkekiyar coci a kunna musu janareto a rinka kawo musu kuɗi da za su rinka foiling generator a sa musu kujeru. Akwai yaron da ya je wa'azi ya ce wallahi ƙauyen gabaki ɗaya babu gini mai kyau irin cocin, a cocin so idan sun sha zafin rana duk cocin suke za su haɗu abin su buɗe ta a kunna generator su sha iska. Kwarai da gaske wani wuri da muka je wa'azin duk ba anan Kano ne ban ce muku yi ta raba ko ina ba, da muka je wa'azin na rantse da Allah idan kaga cocin nasu da aka gina a ƙauye sai kai tafiyan sai hankalinka ya kusa fita. Kano fa tana da yawa wallahi yawan ta ya isa wallahi idan ka je kaga yadda cocin yake sai kaga masallacin zaka ji kunyar kai musulmi ne ma ka zo wurin malam masallacin gashi nan ginin ƙasa sannan rufin nan na ciyawa ne ya bazgare ta can ga wani yana da wani gizo ga wani ginin ya bude ya bude haka zai farke su ko can ginin bulo da bulo mu ko sai kayan aya da hadisi dai akwai amma ba da kuɗi babu. Ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara kuma wallahi sai Allah ya tambaye mu. Qultu wa isnadu hasan وله شاهد من حديث عوف بن مالك بدون الجملة الأخيرة حديث إسناد إن كانت تشيني أنا لشاهد لك حديث عوف بن مالك باتعرض جملة الكرشيد يذو أتكين رواية بدأ مكفدا. رواه الطبراني إمام الطبراني يروي حديث راجع المجمع كم ما تشكلي تعمل المجمع الزوائد أبو نار بإن دبيت واتباؤها على مرتبتين بن جنائزة مكفدا أننا مرتبة بيني الأولى اتباؤها من عند آلها حتى الصلاة عليها abi jana'izan tun daga gida har inda za a yi mata sallah kaga bin farko kenan, ma'ana fito da jana'iza daga daki a cikin gida har zuwa inda za a yi mata sallah, wannan ma shari'a ta ce ku raka gawa wanda yake ahalin gidan ne ko dangin gidan ne to ya je a dauko gawa a fito da ita daga gidan a raka ta har a kawo ta inda za a je ta yi mata sallah, shi ma wannan addini ne sunnani. Nabiyu wal ukhra ittiba'uha min indi ali hatta yufraga min dafniha, daukanta daga inda aka yi mata sallah a sa ta aka fada a yi ta tafiya da ita har sai in an kai ta makabarta an binne ta a gama binne ta, to wannan tafiyar shi ma ibada ne addini ne. Kaga bin jana'iza din kala nawa kenan, kala biyu ne, fito da ita daga gida zuwa inda za a yi mata sallah, daga inda za a yi mata sallah a dauke ta zuwa makabarta a kai ta a binne ta, shi ma wannan biyu ne. Malam yace wa kullum minhuma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, duk daga cikin guda biyu ne annabi yayi. Allahu akbar. Farawa abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala, abu sa'id al-khudri ya rawaito hadisi cewa annabi yana cewa, ayyana shi abu sa'id al-khudri yana cewa kunna maqdaman nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ni al-madina iz hudira minna al-mayyit adanna an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa hadarahu wastaghfara lahu hatta idha qubida وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى يدفن وربما طال حبس ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فلما خشينا مشقة ذلك عليه قال بعض القوم لبعض لو كنا لا نؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض فإذا قبض آذناه فلم يكن عليه في ذلك مشقة ولا حبس ففعلنا ذلك وكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت فيأتيه فيصلي عليه فربما انصرف وربما مكث حتى يدفن الميت فكنا على ذلك حينا ثم قلنا لو لم يشخص النبي صلى الله عليه وسلم وحملنا جنازتها إليه حتى يصلي عليها حتى يصلي عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به فكان ذلك الأمر إلى اليوم. يتي أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم وعنه البيهقي وأحمد بنهوه وقال الحاكم قزوا كرشي جماعة ابن فارشيني أبو سيد الخدري يتي وعيا عند من زم الله صلى الله عليه وسلم يزو مدينة لو كتن دع النبي يوهي جرائي داو مدينة idan mamaci ya mutu sai mu sanar da manzon Allah idan hudira minnal mayyit, idan ɗayan mu mutuwa ta zo masa sai mu sanar da annabi fa hadarahu wastaghfara lahu, annabi sai ya zo ya halacci wannan bawan Allah ya yi masa neman gafara Allah ya fi masa kamar da an ga alamar mashashara mutun zai mutu sai a sanar da annabi a kira shi manzo Allah zai zo ita neman mai gafara ita neman mai gafara sai in an dauke shi ma'ana an karbi ransa sai annabi sai ya juya kuma ko kuma idan yazo yayi masa addu'a din aka lullube shi aka yi masa sallah ba an dauke shi ba to sai annabi sai ya juya sai juya sai su sahabbai sai su dauki gawa sai suka ce to tsakanin kiran annabi da muke yi lokacin da bawan Allah ne ya mutu ayi masa wanka ayi zo ayi mai sallah har a dauko shi a kai shi makabarta a je a binne shi wannan lokacin yayi wa annabi tsawo ma'ana suna tausaya wa annabi suka ce kai gaskiya lokacin nan ya tsawaita ya kamata a ce mun sauƙaƙa wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'ana ya zamanto sai in abin dab da za a yi shi sai mu kira shi kar ya zo ya zauna dan wani lokacin yakan zo ya zauna kafin a wanke gawar ka gane a shirya ta a fito da ita sannan izo yi mata sallah to wannan lokacin yana daukan annabi a matsayin sa na annabi yana da ayyuka da yawa yace sai muka fakashina mashaqqatan mashaqqata zalika alai sai muka ji mu tsoron mu tsananta wa annabi inji Abu Sa'id Khudri ka duba yadda bayin Allah suke tausayin annabi ka duba yadda sahabbai suke son manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai wasu mutane suke fada a tsakanin su irin ƴan garages da ƴan maganganu ina ma da ba ma gaya wa annabi idan wani ya mutu kar mu gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an gama shirya shi an yi masa komai kawai idan za a yi masa sallah sai mu kira annabi kun ga falam yakunna alaihi fi zalika mashaqqatun wala habsun babu mashaqqa ba kuma a tsare annabi ba an sauƙaƙa masa Abu Sa'id Khudri yace sai muka ci gaba da yin haka kawai muka canja sai dab da za a yi abun kawai shi ake jira sai ya shigo sai kunna nu'dinuhu bil mayyit ba'da an yamut sai mun tabbatar mutum ya mutu sai mu sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an shirya shi fa ya ce wa fa yusalli alayhi zai mai sallah fa rubba man saraf wani lokacin sai ya juya tafi wa rubbama makatha hatta yudfan al mayyit wani lokacin annabi yakan tsaya sai an binne mamacin yace fa kunna ala zalika hinan haka muka dauki wani lokaci muna yi sannan sai muka ce law lam yashkhas annabi sallallahu alaihi wasallam to ina ma da kawai dai in ma an yi mutuwar ma wani lokacin manzo Allah ba sai ya zo ba ma kun gane mana kawai ma mu bar shi ma karamu wa alda shi mu ma ai za mu iya yi wa amalna janazatana ilaihi ba sai ya zo ba mu mu dauki gawar mu kai masa gida ba sai an kira shi din nisa ya je ba a'a ai gawar sai a dauke ta a kai ta gidan annabi ba albarka take nema ba ita ma hatta ya salli alaihi inda baiti lakana zalika arfaqa bihi da haka ya fito sai wa annabi yace fa kana zalika al'amru ila al-yawm haka al'amari yake har izuwa yau din nan da nayi muke muku riwayar wannan hadisin yanzu ana a dunkure hadisin yana nuna mana jin kai da tausayin da sahabbai suke manzo Allah wannan akwai shakka a ciki to me tukuicin da zamu wasu addu'a mu musu addu'a mu mutunta su mu girmama sahabbai saboda duk wanda ya girmama manzo Allah kamata ka girmama shi ai ko wanda ya mutunta annabi ya kamata ka mutunta shi kuma ina jin anan ko mutum kwakwalwar majina ce da shi ya san dai wannan mutunci ne ai kuma ya san suna ganin girman annabi to ya wani kuma zai zo daga baya zo ya ce wai waɗannan mutanen wai sun da wai sun zama kafirai wai ba sa san annabi wai kaza kaza kuma a yadda saboda mutane ba sa karatu ba a karantar da su sunna ɗaya kenan na biyu kun ga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen lamari idan an yi mutuwa gawa ake daukowa a kawo masa ita gida, kuma ya tantanta ai masa haka. Mu lura duk mutumin da yake da nauyin al'umma a kansa, yana da shagulgula a kansa, yana da kyau a rinka yi mai uzuri. A rinka yi mai uzuri ba wai manzon Allah kaɗai ba fa, daidai da malamai yanzu da suke da nauyin mutane. In ka ga mutum nauyin da yake kansa, hankalinka bai zai dauka ba wallahi. Amma kai da shi ba ɗaya bane, saboda kai baka da matsalar nauyin mutane akai. Shi ko wancan yana bukatarsa, wannan ya bugo waya fatawa, wannan yana so a yi mai sulhu da shi da matarsa, wannan yana so a yi kaza, wannan yana bukatarsa a gari kaza, wannan yana bukatarsa a ƙauye kaza, wannan yana kaza, ga gidansa suna bukata, ga ƴaƴansa suna bukata, ga ƴan uwansa suna bukata, ga wane ne, ga wane ne, ga ayyuka, ga neman abincinsa shi ma, ga shige-shige da fice. To, irin waɗannan abubuwan suna da yawa, to sai a rinka yin uzuri. Tamamu. Bamu gane da uzuri ba. Wani yanzu aure ne zai yi, sai ya kawo maka invitation, sai mallam ga invitation nan ban dauke maka ba. Ali tsumman karshen zamani kenan. Malamin sai ya kawo invitation, zai bashi, bayan ya bashi sai mallam gashi kuma ban dauke ma ba. Mana dole ka ji. Ka ji gayyatan dauran auren da ma sai ka nemo ina ma zaka samu masa nasin wannan gayyan. Tukunna ma waye ce kaje ka tara wannan mutane, amma wai zaka ce wai sai ya je wai baka dauke mai ba. Idan mutum yazo ya aure baka je ba bai ganka ba, shikenan sai ya kama kiyaya da kai, ai baka damu da shi ba, a ba wani aure na fa bai ji ba, amma ya manta wata kila ranan da yake ci malamin yana da lacca wani wuri ko yana da karantarwa wani wuri. Wai kana da karantarwa, kana da dalibai, kana karantar da mutum sama da 70 ko 50 ko na, kai wani wai sai ya zo ya baka invitation, wai ya ce wai sai ka je ka kashe karatu na ilimi ka je dauran auren da ko ka je ko baka je ba za a daura, kuma zuwanka ba zai kara auren komai ba. Kuma gariya na sha faɗa ina maimaitawa, ku ji da kyau da babban baki da wasari, dan in mutum zai je dauran aure ya san me zai kai shi. Wai in ka je aure yanzu dole sai ka nemi ango, sai ka neme shi, mu je ya gan mu dan za a je daura aure, ka tsaya a gefe a gama ka shafa kiya kai kwana ai lami ne, za a ce baka je ba sai ka je ango gaisa, wani ma yazo ka ganni ko, to kaga yanzu shi ake nema ibada lada. Mu muke yin wannan abin, ya kamata mu gyara. Sai za ma mutane da hutar da kansu suka yi wallahi, in za a daura auren nan kurin a zo da asubaya an yi sallah a masallaci, jama'a da suke masallaci kurin a daura, shikenan me sai an hana mai aiki zuwa aikinsa? Kuma daura auren da in kun je ma ba addu'ar ma kuke yi ba, dan babur ya tsaya akan babur ɗinsa mai mota, ya wanke motarsa, ya zuba babbar riga, ya tsaya ana ta abin nan, ana ta ɗaukan hoto, ana ta kyamara, ana ya zo mu ɗauki hoto, wane aikin fa kenan fa, al'ada kurin. So ya kamata mutane ku zama kuna yi wa junanku uzuri. Yanzu mutanen da suke da nauyi a kansu a sauƙaƙa musu, idan mutum ya samu dama ya je falillahi alhamdulillahi wal minna, idan bai je ba kada ya faɗa da shi, kada ya gaba da shi akan ɗaurin aure. Wani ya bugo min waya daga Lagos, sai ce akramakallahu, wani dan uwa aboki ya bugo min waya, ya aiko min invitation, ya ce sai na zo ɗaurin aure. Kuma ni aikina is very tight, ina da matsatsen lokaci daga Litinin har Juma'a, asabar da ladi nake da shi. To dan asabar din nan ina nima iyali na, na dan zauna a gida dai su gana wannan. To daurin auren nan nasu ranar asabar ne, yace mallan na buga lissafi kuma dole sai na bashi wani abu. Kudin jirgi daga Lagos zuwa da dawa 1000 kaza, kuma in naje sai na dan akudi wani abu na dan dole na masa na bashi. To kuma yace wallahi bai dauke min ba, shine nake tambaya a shari'a, in ban je ba na saba wa Allah? Nace ba wani sabon Allah da kai, dan ba wanda yace masa sai ya kira ka ai. Diran fa nake buga, ya kamata ku san ina bugansa. Yawwa, saboda an mai da gayyar ɗaurin auren nan wani shari'a, wai dole sai an tara mutane, an yi alfahari, an cika hanya, an cika titi, an yi buga invitation na miliyan 2, an yi wane ne, an tara motoci, an yi aiwanci, ta yi aure, ta auruwa ne, ya zo an yi waye. Ku dai ku yi abin da za ku yi, amma kar ku liƙa shi da addini, don ku ba addini ba ne. Gargajiya ce kura, in mutum ya ga dama ya yi fa nema, in wani ya ga dama bai zai ba. Yace to wani babban mutum a garin nan ya burge ni, Allah yi masa albarka, yace an zo za a daura aure, wanda ya daura auren sai yace kaga in ka zo mun da sama da mutum biyu ba zan daura auren nan ba. yace ba a mun gaya yace in mutane zan tara a garin nan zan tara fiye da ba masaka tsinci a kasan nan har kasar waje sai an zo so yanzu ba shi nake da bukata ba shari'a nake so ka zo mun da waliyin ka da wakilin ka in kai zaka karbi auren ka zo da kanka ni zan daura auren yata in baka ni ma ba za ka tarar da ni sama da mutum biyu ba kana ƙara na uku na hudu zancen ka ya ƙare kuma haka akai sai hakuri al'amarin ne ya za a yi ya za a yi hakan kuma aka dauko aka taho aka zo aka daura shi kine shi je kada ka dauki matar ka tafi Allah ke Allah shikenan kawai ina da ihu dai ina ta karatu ba yadda za a yi da ni ba a nan dai wannan jawabin dai ka gaishe sa ko kabbara ba sa yi saboda kowa yana tunawa akwai matsala a ce yanzu ni zan zo ne aure ban kira wani ba a'a ba zai yi ba to zan yi ta faɗa har ku yadda din nan gaba insha Allah ta'ala Allah ya ganar da mu to wani zai ce a to shi din ya aka yi ne aka yi ko to sai karatu na gaba zan muku bayani aka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ana kiransa sai ya zo ya nemi gafara wa mamaci ya masa addu'a wannan kyawawan dabi'un annabi ne yace wannan sahihun ala shartu shaykhaini wafaqa wadhabiyu wa inna ma huwa sahihun faqat li anna fi sa'id bin ubayd ibn sabbaq wa lam yukhrij lahu shay'an abu naga ba wala shakka fi anna al martabata al ukhra afdalu min al ula li qawli sallallahu alaihi wasallam man shahida al janazata min baytiha lalle martaba abu na gaba shine martaban nan ta biyu ita tafi martabar farko menene martaba ta biyu shine ka dauki gawa ka raka ta daga gida inda aka mata sallah har zuwa inda aka binne wannan yafi falala sama da wanda zaka rako ta daga ɗakin ta zuwa waje kofar gida saboda manzala yace man shahidal janazata min baitiha wanda yayi halacci janaza daga gida a wata riwaya manitta ba a janazata muslimin imanan wahtisaban wanda yabi janazar muslimi yana mai imani da neman lada kun ga harkar jana'iza imani ne da neman lada hatta yusalli alaiha ko yusalla alaiha falahu qirat duk wanda ya bi gawa yayi mata sallah da neman lada za a bashi ladan qirati wa man shahidaha hatta tudfana wanda ya ainihin halacci jana'iza har aka binne ta wa fi riwayatil ukhra yufrag minha har aka gama shirya ta aka gyara ta falahu qirat tani yana da qirati guda biyu akai mata sallah ya raka ta aka binne ta yana lada biyu min al ajr qiradi biyu na daga lada to wani zai tambaya ai mal qiratani qila ya rasulullahi wa mal qiratani ya madala wai me qiradi guda biyun nan sai annabi ya ce mislul jabalain al azimain kamar manyan duwatsun nan guda biyu a wata riwaya kullu qiratin mislu uhud kowane qiradi daya misalin dutsen uhud yake ka duba girman dutsen uhud shi kewaye madina gabaki daya dutsen gidan aljanna kenan to qiradi daya malam ya kai dutsen Uhud to idan ka je kai sallar jana'iza ka halarci jana'iza kadai kana da uzuri ka juya ka tafi gida ladan da za a baka ya kai ladan dutsen Uhud idan ka yi hakuri bayan ka mata sallah ka raka ta har sai da aka binne ta to shi ma kuma kana da wani qiradi kamar dutsen Uhud guda biyu dan girman Allah wace sallah zaka yi kowane zikiri zaka yi kowane ibada zaka yi ka samu wannan tarin ladan a take haka to shi yasa annabi ya ce imanan wahtisaban mai imani da neman lada kaga anan gurin nake kira ga duk mutanen da wato ba sa zuwa jana'iza suna hasarar lada ba kadan ba ayi kokari a rinka halartar jana'iza dan kada ayi hasarar lada abinda muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah ya rangwanta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh